نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ɗan uwa musulmai, barkanmu da wannan yammaci na ranar 28 ga watan Ramadan, hijira na da shekara 1447. A ci gaba da karatunmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma na wannan wata na Ramadan, wanda ake gabatar da shi daga nan masallacin Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatis Sunna, bakin kasuwa Dambam. Muna suratul A'raf, wanda a jiya mun zo ƙarshen sura ɗin, sai ya zamana harshe ya zo daidai da tafiya. Mun zo ƙarshe kuma dama yau za mu rufe tafsir na wannan shekara, sai kuma wanda za a ci gaba da yi na sati-sati da sauran karantarwa da ake yi in Allah ya kai mu bayan Ramadan. Rufe tafsir na watan Ramadan abu ne ba abin da mutane suke so ba, sai dai ya zama dole. Dama watan Ramadan wani ɗan waje ne na shaƙatawar mumini, da zai more ya yi ibada, ya fashi lada, ya samu kusanci tsakaninsa da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Kuma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ce ayyamun ma'dudat, kwanaki ne ɗan kaɗan, ba su da yawa, wata ɗaya ne. Don haka Allah Maɗaukakin Sarki ya kawo mu ƙarshe-ƙarshen wannan wata mai albarka, wanda tsammanin gobe in aka yi azumi, wataƙil jimi ba za a yi ba. In kuma an yi shi kenan, iya azumi biyun nan su suka rage mana. Don haka muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya dace da mu, ya sa mun ci gajiyar wannan wata mai albarka. Daga farkon azumin nan zuwa karatunmu na jiya, duka gaba ɗaya mun yi karatu ne a cikin suratul A'raf. Mun fara daga farkon sura, kuma alhamdulillahi jiya muka zo ƙarshen ita wannan sura mai albarka. Don haka za mu ɗan tattauna a kan abin da ya shafi ita wannan sura ɗin, a kan abubuwa kamar haka. Suratul A'raf shi ne sunan sura ɗin. Ma'anan A'raf shi ne katanga ko shamaki tsakanin ‘yan wuta da ‘yan aljanna. To, a wannan katanga ko ganuwa akwai mutane wanda su ba ‘yan wuta ba ne, su ba ‘yan aljanna ba. Amma daga ƙarshe Allah zai musu ni'ima ya shigar da su gidan aljanna. Kaman sunan surar tana nuna mana cewa mu riƙi katanga, duk wanda yake son shiga aljanna sai ya samu shamaki tsakaninsa da wanda su kuma ba sa son shiga aljanna. Hanyoyin da za mu riƙi wannan shamaki ita wannan sura mai albarka ce ta kawo, ce ta bayani. Ga hanyar, ga shamakin, ga halin ‘yan wuta, ga halin ‘yan aljanna. Sura mai albarka tana da ayoyi 206, ko tana daga cikin dogin surori a cikin Al-Qur'ani. Ita ce sura ta uku mafi tsayi. Sura mafi tsayi ita ce suratul Baqara, ta biyu ita ce suratul Nisa'i, ta uku ita ce suratul A'raf, daga nan sai Ali Imran ta biyo baya. Da haka kenan, suratul A'raf tana daga cikin dogin surorin Al-Qur'ani mai girma. Manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana karanta suratul A'raf gaba ɗayanta a sallar magriba, izu biyu da rabi, tahajjud kenan ko wallahi a sallar magriba, sai ya karanta rabinta a raka'an farko, sauran ƙarishen a raka'a ta biyu. Wannan yake nuna mana yadda suka riƙi ibada sosai, kuma daga zaran magaribar ta yi kawai ake sallah. Akan yi ƙoƙari daga tayi a kira sallah, kaga mutane dama an fara shiryawa, wani ma wataƙila ya zo masallacin tun kafin magariba ɗin. Yau idan aka ce wani limami zai karanta mana suratul a'raf gaba ɗaya a sallar magariba, sai an wallafa shi a duniya. Za a tafi ko? Ana sallan wasu za su bar masallacin. To manzon Allah ya karanta suratul a'raf gaba ɗayanta a sallar magharibi. Suratul a'raf tana daga cikin surorin da aka bai wa manzon Allah, da ake kiransu as-saba'u tiwal, surori guda bakwai mafiya tsawo. Manzon Allah ya ce a gurbin a maimakon at-taura sai aka bani saba'u tiwal, maimakon injila aka bani mi'ud, kuma aka fifita ni da al-mufassal. Inji manzon Allah, kira da amincin Allah tabbata a gare shi. A maimakon zabura aka bani al-masani, aka fifita ni da surori waɗanda suke mufassal, wanda babu irinsu a cikin waɗancan littattafai masu daraja. A maqasidus sura, manufofin ita suratul a'raf, babbar manufar za mu ciro shi ne daga sunan sura ɗin. A'raf ma'ana shamaki. Mu yi iya ƙoƙari mu riƙi shamaki da duk wani abu da zai kawo mana cikas. Farko, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fara mana bayani akan Al-Qur'ani mai girma. Yace kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lilmu'minin. Littafi ne muka saukar maka, kar ka zama ka samu wani kunci game da shi Al-Qur'ani. Mun saukar maka domin kana gargadi da shi, ka gargadi masu laifi, wa bishra lilmu'minin, sannan kuma kai al-bishr a mu'minai masu imani. Wannan shine farkon abinda aka fara buɗe wannan sura mai albarka da shi, ya zama littafi ne na gargaɗi da kuma albishir ga masu imani. Ubangiji subhanahu wa ta'ala a mabuɗin wannan sura ya ce, ku bi abinda aka saukar muku daga Ubangiji, kar ku bi wasu waliyai kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala, amma kaɗan ne a cikinku suke da tsayawa su yi tunani. Wannan ita ce mabuɗin sura ɗin. Sai Allah maɗaukakin sarki sai ya buga mana misali, ya ce an halakar da alƙaryoyi, garuruka da dama da suka ƙi imani da Allah da manzanninsa. Azabar mu ta zo musu kowace al'umma da irin yadda azaba take zuwa mata, wata al'ummar cikin dare, wata al'ummar kuma da rana. Kuma sun yadda cewa sun zalunci kansu bayan halakar ta zo musu, ko lokacin da halakar ta zo musu. Kenan wannan yana nuna mana waɗannan mutane ba su nemi hijabi tsakaninsu da azabar Allah maɗaukakin sarki ba. Gaskiyar ta zo, maimakon su yi aiki da ita, suka ƙi bin wannan gaskiya su riƙe ta, har sai da halaka ta zo suka tabbatar mu kansu su ne ba su da gaskiya. Don haka mu iya ƙoƙarinmu, mu yi amfani da lokutanmu da damarmu da Allah ya bamu, kada sai mun zo za mu mutu mu zo muna cewa mun ɓata lokacinmu a gidan duniya. Mu zama cikin waɗanda za a musu bishara cewa Allah ta kafu wala ta hazan. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi bayani za a tsayar da manzanni da waɗanda aka aiko musu manzanni ran tashin alkiyama. Za a tambayi manzanni kun isar da saƙo, za a tambayi waɗanda aka aiko musu manzanni an isar muku da saƙo, duka za a yi wannan a ranar tashin alkiyama. Daga nan sai Allah ya tunatar da mu babban ni'ima da ya mana ta cewa ya halicce mu, ya sanya mu a doron ƙasa, ya ba mu abin rayuwa, amma kaɗan ne suke gode ma Allah. Gode ma Allah shi ne ka bi Allah kawai. Allah ya bamu labarin farkon rayuwar dan Adam, yanda aka halitta Annabi Adamu alaihi salatu wassalam. Annabi Adamu Allah ya fifita shi, ya sa mala'iku suka masa sujada. Shaytan ya nuna adawarsa, to daga nan kuma aka fara yaki. Daga nan aka fara gumurzu. Ubangiji ya kori shaytan a gidan aljanna. Ya ce Annabi Adamu da matarsa su zauna, amma ya yi hankali da shaytan. Kada ya yadda ya fitar da shi daga gidan aljanna. Shaytan ya zo ya ruɗa Annabi Adamu da abubuwa guda biyu. Abu na farko ya ruɗe shi da mulki, wanda mulki yana daga cikin abin da yake halakar da mutane. A neman mulki, a neman matsayi mutum yakan yi tsaki. A neman mulki da neman matsayi mutum yakan yi kisan kai. Neman mulki da matsayi mutum yakan yanke zumunci. Don haka neman mulki yakan sa mutum ya halaka. Abu na biyu ya nuna masa dawwama a duniya. Cewa idan ya saba ma Allah zai dawwama a duniya. Waɗannan abubuwa guda biyu kusan su suke halakar da mu. Mulki da kuma jin daɗin rayuwa cewa kar a sha wahala. Sai kaga mutum yana ƙoƙarin saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi Adamu da ya saba ma Allah maɗaukakin sarki Ubangiji ya fitar da shi a aljanna. Sai ya gargaɗe shi ya ce to kai hankali da wannan shaitan din. Da kai da zuriyarka. Zan aiko muku manzanni ku bi dokokina. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da aiko manzanni. Ana aiko manzanni ɗaya bayan ɗaya. Ya aiko manzo na farko shi ne Annabi Nuhu. Alayhi salatu wassalam. Annabi Nuhu da ya zo ya gargaɗi mutanensa cewa a bauta ma Allah shi kaɗai. Na biyunsa ya aiko Annabi Hud. Annabi Hud da ya zo shi ma ya ce a bauta ma Allah shi kaɗai. Na uku Annabi Salih. Shi ma da ya zo ya ce a bauta ma Allah shi kaɗai. Na huɗu Annabi Shu'aibu, Annabi Lut, shi ma da ya zo ya ce a bauta ma Allah shi kaɗai. Na biyar shi ne Annabi Shu'aibu, shi ma da ya zo ko na huɗu ya ce a bauta ma Allah shi kaɗai. Na shida Annabi Musa alaihi salatu wassalam, shi ma da ya zo ya ce a bauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai. Waɗannan annabawa gabaki ɗaya idan suka zo suna gargaɗinmu. Suna cewa a bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai. Sannan sai aka taɓo mana ɓangaren Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shi ne tukamakin annabawa. Shi ma da ya zo ya yi bayani cewa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne abin bauta. Cewa shi bai san gaibi ba, bai san ranar tashin alkiyama ba, wannan duka ilimi ne na Allah maɗaukakin sarki. Manzon Allah ya karantar da mutane tauhidi, har ma yake ce musu inna waliyallahu allazi نزل الكتاب بالحق وهو يتولى الصالحين مجيبنتين al'amarina shine Allah madaukakin sarki da ya saukar da litafi hada da gaskiya kuma shi yake jibantan al'amarin mutanen kwarai wannan da'awar da duka annabawa wannan suka yi bata saba ba ita ce da'awar la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah madaukakin sarki kuma wannan dukan su zuriya ce ta Annabi Adamu alaihi salatu wassalam Idan suka zo suna cewa mutane a bauta ma Allah a guje ma shaytan. A al'ummar ko zuriyar Annabi Adamu gabaki ɗayanta an umurce ta da saka sitira da barin tsare shi. Kuma wannan sitira ta kasu kashi biyu. Akwai sitira wacce take zahira ita ce kaya da mutum zai sa a jikinsa kada a ga al'aurarsa. Akwai sitira ta tsoron Allah wanda mutum zai siffanci da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Idan yi haka ya samu sitira, ya samu rishin asiri. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kira banu Adama cewa su kiyaye sitiransu kada su yi tsare shi. Kuma su yi ado a duk wani guri da ya shafi masallaci gurin ibada. Bil munasaba muna fuskantar ranakun Idi. Ranar da mutum zai je sallar Idi, ana so ka saka sabon kayanka. Mun gane ko? Ka yi ma tanadi a sallar Idi na sabbin kaya, wanda ranar sallar da za ka je ka tafi da kaya mai kyau, sabo, ka tafi da shi saboda girmama sha'a'irin Allah, subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ya yi umarni da wannan. Sai dai shaitan da ya zo, ya fizgi ɗan Adam, wajen yin ado a lokacin ibada, sai yake ƙoƙarin canja ado a lokacin ibada aka mai da shi ado a lokacin bid'a. Wanda za ka ga abin mamaki, watakila a anguwarku wasu sun ɗinka wasu irin JC, kala ɗaya sun kai watakila mutum 10 ko 15 ko 20 a lokacin da ake mulidi. Haka ne ko? Ta iya yiwa amma a yanzu sallan nan watakila ba za ki sabon ɗinki ba. Wanda shi ne kuma iri da manzon Allah ya zo mana da shi. Don haka wannan wata gaba ce da shaidan yake ƙoƙari ne, yake ƙoƙarin rudar ɗan Adam ya sa su aikata abin da ba shi Ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce su da shi ba. Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya zo da ya gargadi a al'ummarsa, ya kira su zuwa ga tauhidi, sannan kuma ya kira su zuwa ga girmama juna, wanda suna yana daga cikin abin da suke masa, suna masa izgilanci. Yake cewa kar ku min izgilanci, yana musu magana cewa kuna mamakin dan Allah ya fito da ni daga cikinku, ya ciki ta ni shine za ku min izgilanci, za ku ce ba za ku dini ba. Wannan yana nuna mu girmama annabawa. Haka shi ma Annabi Hudu ya faɗi kalma mai kama da wannan, cewa kuna mamakin dan ina cikinku shine ba za ku girmama ni ba, ba za ku yi imani da ni ba. Wannan yana nuna mana al'umma idan aka samu malamai a ciki da suke musu wa'azi, to su gode ma Allah madaukakin sarki. Allah ya musu falala, ya musu baiwa. Kar su raina abin da malaman nan suke karantarwa, domin shi ne damar da Allah madaukakin sarki ya ba ku. Idan aka ce baƙon malami ne zai zo, za ku ɗauki nauyin kullum baƙon malami ya zo yana karantar da ku? Zai yi? Dole wanda kuke tare da shi shi ne zai karantar da ku. To wannan al'ummomin baya sun yi irin wannan tunani, cewa me yasa wani ɗan cikinsu zai zo ya karantar da su. Annabi Lut alaihi salatu wassalam ya zo ya samu mutanensa suna yin wato jarima ta liwaɗi, suna namiji yana amfani da namiji ɗan uwansa, wanda ya yi ƙoƙari ya hana su, amma sun ƙi hannuwa, suka ɗauke shi a matsayin ɗan ƙauye suke aibata shi. Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su mutanensa gabaki ɗaya waɗanda ba su yi imani da shi ba. Wannan yake nuna mana idan mutum bai bi Allah ba, to ya jira ƙarshensa. Haka Annabi Shu'aib babban abin da ya hana mutanensa shi ne toye mudu. Ya hana su toye mudu, ya umarce su da cika mudu. Annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya zo ya umarci mutanensa bayan tauhidi da cewa kada ana azabtar da mutane. Mun gane ko? Sun yana azabtar da 'yan bani Isra'ila, babu wani nau'i na azaba da mugunta da ba a musu. Annabi Musa ya gargaɗe su ya ce hakan bai dace ba, a samu wasu mutane a mai da su wato saniyar ware, a siyasance ba a damu da irin wannan mutanen ba, ba a damu da wannan al'ummar ba. To da tsammanin Allah maɗaukakin sarki wacce zai ɗaukaka su, suna iya rama abin da aka musu. Don haka 'yan siyasa a cikinmu, a yi iya ƙoƙari ana siyasa da adalci. Kada a mai da wasu su zama wararru, kada su ba a damu da su ba, ba su san menene roman siyasa ba. Wajibi ne a dama da kowa, kowa a bashi haƙƙinsa gwargwadon yadda ya dace da shi. Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu. Wannan kenan. Abu na gaba da wannan sura ta karantar da mu, ta karantar da mu cewa duk wata al'umma da ta saba ma Allah maɗaukakin sarki, Allah maɗaukakin sarki ya halakar da ita, bai bar ta ba. Wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari akan Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, da aka ƙaryata shi, Allah maɗaukakin sarki ya tseratar da Annabi Nuhu da mabiyansa, ya halakar da waɗanda suka ƙarya Annabi Nuhu da ruwan tufana. Wannan kenan, duk wanda ya saba ma Allah haka Allah maɗaukakin sarki zai masa. Abu na gaba, Annabi na gaba da ya zo, Annabi Hudu, shi ma da ba a yi imani da shi ba, Allah maɗaukakin sarki ya tseratar da shi da masu imani, wanda ba su yi imani ba, Allah maɗaukakin sarki ya gama da su, ya halakar da su. Har ma Allah cewa qata'na dabiral qaumil ladina kazzabu bi ayatina, muka yanke ƙarshen waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu, ya zamana ba su da matsatso da ya saura a bayansu. Kamar yadda Ubangiji ya ce wa annahu ahlaka adanil ula wa samuda fama abaka, sai Allah ce mai wa qaum nuhin min qabl innahum kanu hum nam innahum kanu hum azlama wa abaka wal mu'tafikata ahwa faghashaha, ba wannan ba, kafin wannan aya, fa hal tara lahum min baqiya, Allah ce kana ganin sauransu, wannan suratul haqa kenan ko suratul haqa, kana ganin wani saura a cikin su, burbushin su, dangin su, babu su, babu irin su, ba labarin su, saboda sun saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. A annabi Nuh da yazo yayi wa'azi, annabi Salih shi ma da ba a imani da shi ba, me ya faru? An halakar da waɗanda ba su yi imani ba, waɗanda suka yi imani kuma an yi me, an tseratar da su. Haka annabi Lut shi ma an halakar da waɗanda ba su yi imani ba, an tseratar da masu imani. Haka annabi Shu'aib, haka annabi Musa alayhi salatu wassalam, da ya zo yayi wa'azi sai aka halakar da waɗanda ba su yi imani ba. Mun gane ko? Fir'auna da mutanensa, mutanen annabi Musa da suka yi imani da shi aka tseratar da su, suka tsira a cikin yan banu Isra'ila da suka tsira. Kuma duk sai aka samu wasu da shaitan ya zo ya fizge su, suka saba ma Allah maɗaukakin sarki, suka yi su ranar Asabar da aka hana su. Su ma da aka zo, me aka yi? Sai aka halakar da waɗanda suka saba ma Allah. An jainan lazina yanhauna an su'i wa akhadhana lazina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yafsukun, muka tseratar da wanda suke hana aikata mummunan aiki, muka tseratar da, muka halakar da azzalimai. Mun gane ko? Muka kama su da munguwar azaba. Cikin wannan sura Ubangiji subhanahu wata'ala da ya bamu labari dan aljanna yace wallazina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul janna hum fiha khalidun, sai Allah yace wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. كان الجنة أم باسو قادم الجنة سبو دا أبن دسكا كسان كيسنا أي كتاوة متعنا النبي هود النبي هود يافتا مسئر نئمة دي الله يا مسئر sai wa ku ne fa aka halakar da mutanen annabi Nuhu, ko kuma Allah ya ba ku matsuguni a doran ƙasa. Annabi Salih shi ma da yabo yace ku ne fa aka halakar da mutanen annabi Hud, ko kuma sai Allah ya ba ku matsuguni a doran ƙasa. Annabi Musa da yazo yayi wa'azi a al'ummarsa, sai yake cewa ku yi hakuri an kusa a halakar da abokan gabarku, ko kuma a zaunar da ku a gadar da ku a garin Misra, Allah maɗaukakin sarki ya ga me za ku aikata. Dan haka kenan Allah maɗaukakin sarki yakan maida gurbin, yakan maye gurbin mutanen banza ya kawo mutanen ƙwarai. Mun fahimci wannan ko? Idan aka nemi hanyar gyara, to sai Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana gyara. Musamman a yanzu da muke kuka da wasu daga cikin shugabanninmu, to muna da damar a maye gurbinsu waɗanda ba sa kyautatawa da masu kyautatawa. Mun fahimci wannan ko? Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu. A wannan sura gaba ɗaya tana mana magana akan gargaɗi daga bin mummunar hanya da kuma a dawo a bi kyakkyawar hanya, tun daga farkonta har ƙarshenta. Mutum ya nemi shamaki tsakaninsa da abin da zai hana shi shiga aljanna. Ka fahimci shaiɗan abokin gabarka ne, shi yasa a ƙarshen surar Allah maɗaukakin sarki ya nanata mana cewa idan tsakaninka da ɗan uwanka mutum musulmi ne, ya to ya zama akwai afwa, akwai kauda hakai akan tsakaninka da shi idan ya saba maka. Amma tsakaninka da shaiɗan shi ne ka nisance shi. A koyaushe kenan ana nuna mana shaiɗan ɗin nan mai nesa da shi, kada mu saurare shi. A ƙarshe Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nusar da mu zuwa ga sauraron karatun Alƙur'ani mai girma. Muna zama ana sauraron Alƙur'ani, ana karanta Alƙur'ani, ana fassara shi, domin a cikin sa rayuwarmu take. Idan muka rike shi za mu samu rayuwa mai kyau, za mu samu rayuwa mai albarka da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Surar ta gama da cewa mu zama masu yi ma Allah maɗaukakin sarki da'a, masu yawan ambaton Allah maɗaukakin sarki, domin akwai wasu bayin Allah ma su ne mala'iku suna nan dare da rana suna sujada ga Allah madaukakin sarki ba sa kankautawa dan haka mi koyi da mala'iku mu ma mu zama masu yawan ma Allah madaukakin sarki da'a mu zama masu yawan ibada wannan a dunkule shine abinda wannan sura ta kunsa duka abubuwan da muke ta karantawa a cikin wannan wata mai albarka kusan waɗannan su ne a dunkule abinda muka yi muna roƙo Allah madaukakin sarki ya dace da mu a bil munasaba a wannan tafsiri na wannan wata da muka yi kusan daga fara tafsiri shine tafsiri na 19 daga karban tafsiri da muka yi kenan da asali idan ba za mu manta ba malam Sabo Abubakar shi yake mana tafsiri ana ana cikin tafsiri sai wani abu ya faru Allah madaukakin sarki ya sa ya zama ya bar garin to daga nan muna tsakiyar Ramadan ko idan ba mu manta ba kuma muna wannan sura suratul a'raf wai zai tuna ina muka karba eh babu mun je mun yi tafsiri ko za mu je mu yi tafsiri a ban sai shugaba ya kiran sai ya ce to yau kai za ka yi tafsiri lokacin kuma ni nake jan baki sai ya ce to yau fa kai ne mai yin tafsiri ka shirya mun tsaya inna rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam zuwa karshen shafin mun gane ko da aka zo a ranar sai na fara daga wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi idhni rabbihi yanzu shekara 19 kenan mun sauka daga wancan tafsiri mun fahimci wannan ko Allah madaukakin sarki yayi wa malam Sabo albarka Allah madaukakin sarki ya daukaka rayuwarsa Allah ya kare shi da shi da iyalansa hakika ya gina alkhairi sosai a wannan gari na Damba ba za mu taba mantawa da shi ba mu ci gaba da sashi a cikin addu'o'in mu Allah madaukakin sarki ya datar da shi mu ma Allah madaukakin sarki ya datar da mu zan ci gaba da bayani na ko kuma akwai lokaci na daba zan bar su a ƙarshe to ba matsala na'am
bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah hadawa assalamu alaikum kafin malam ya kammala gabaki daya ya rife da jawabansa da kuma addu'o'i na fatan alkhairi munasabar wannan taro na rife tafsiri insha Allah akwai ƴan jawabai da za a gabatar wanda a farko za mu mai da abun magana mashi Alaramma malam Aliyu Ahmad wanda kuma bayan jan baki da jan sallah shine kuma shugaba na kwamitin wakafi da marayu wanda duk wani abu da aka gabatar a cikin wannan wata daga ciyarwa taimakon marayu ayyuka na cikin wata to shi yake jagoranta insha Allah zai gabatar da jawabi a madadin wannan kwamiti
a'udhu billahi minal alim wasallahu ala nabiyil karim assalamu alaikum muna gode ma Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda cikin kaddarawansa da falalansa da rahamansa zuwa gare mu ya kaddari rayuwar mu ta kawo ga wannan lokaci cikin wannan wata mai alfurma muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa mun dace duk alkhairin da ake samu a cikin wannan wata duk wani sharri da zai shafa dukkan wani dan adam a cikin wannan wata Allah subhanahu wataala ya kare mu bayan haka shi wannan kwamiti yana aiki ne akan abin da ya shafi marayu da gajiyayyu zakka waƙafi da hidiman wato abin da ya shafi layya da duk kuma abin da ya shafi kai kawo na azumi wadda lokacin wato akwai al'amarin mamaki akwai abin ban mamaki dangane da aikin wannan kwamiti lokacin da muka tunkaro azumi kusan da wata hudu kafin azumi muka rubuta duk abin da muke bukata muka turo makwar kungiya muna bukatar kaza da kaza da kaza da kaza duk muka rubuta muka tura mata suka je suka danna a kai muna nan muna jira muna jira cikin iko Allah su ma ba su samu fita ba balle mu ma mu samu har azumi ya gabato muka kara zama da su cewa azumi ya gabato har yanzu shiru suka ce suna sanar da hidimar mu muna nan karshe dai har azumi aka zo za fara azumi ba su samu fitan da ya kamata a samu ba daga cikin abin da muke nema ba a samu 25% ba out of 100 ga hidimar ga kuma azumi yanzu an fara za a fara karshe muka zo muka zanna muka tsame iya abubuwan da ya kamata na dole sai an yi su muka zo muka fara muna tafiya cikin ikon Allah da datarwansa, aka samu wasu bayin Allah suke jefo da tallafinsu, wanda dama na daga cikin tsarinmu. Duk lokacin da muka zo watan azumin Ramadan ya zo, muka zanna muka lissafin da mu kashe kaza, muna da buƙatar kaza, to take a gurin ana samu abin da bai ga zarabi ba. Wannan yace zan yi kaza, wannan yace zan yi kaza, wannan yace zan yi kaza. To amma yanayi na rayuwa abubuwan sun canja. Kusantin shekara uku a baya wannan abin ya kasa samuwa, sai dai a samu wasu daga cikin da dauke cewon za a yi kaza, za a yi kaza, amma sai kaga 25% ma ba a samu a wannan zaman, wanda da ko muna samu abin da yake kusan 60-70 ma. Ina fatar muna ganewa. To ba a sami wannan ba, aka zo dai aka fara muna tafiya, muna tafiya, daga cikin namu din wasu daga cikin suna dan jefa abin da ya sawaka, su ce mun ƙara samu, za mu ƙara jefawa. Ana tafiya haka har Allah ya kawo mai martaba sarkin garin Dambam ya jefo nasa, muka ƙara samu wato ƙarfin gwiwa. Ana nan ana ta yamu tsawa nan ma wazirinsa, sai Allah subhanahu wa ta'ala saka musu alkhairi, shi ma ya jefo nasa, shi ma wato muka ƙara samun ƙwarin gwiwa. Ana nan ana tafiya, kuma su yan kumatun abin da zai baka mamaki da lamarinsu shi ne, wallahi ba dare ba rana, duk lokacin da wani abu ya canja ko ya kulle mana kai, za mu ce maza maza gashi nan ɗan amina shugaban agaji, maza kira mana yan kumati. Ana kiransu za ka ga wallahi sun kiyaye lokaci an zo an zanna me yake faruwa, domin a ƙara tare duk wani matsala za ta iya shigowa cikin wannan kumati da zama cikas. Ana cikin haka sai ajiyan Dambam, shi ma ya jefo nasa tallafin. Ana cikin haka sai su yan kwamitin masallacin, mai taro mai shishi a je a kawo, in an ƙara samu a ƙara kawowa. Ana cikin haka wancan ya kawo, wancan ya kawo, sannan sai Dauda Ibrahim wanda yake zaune a Lagos, shi ma ya jefo nasa. Ana nan sai akwai Malam Aliyu Malam, shi ma ya jefo nasa. Wannan da yasa cikin ikon Allah da datarwansa, duk abin da muka shirya za mu yi, babu wani abin da ya gagara da cikin ikon Allah. Da kuma waɗanda suke jefewa lokacin sallah, lokacin tafsir, shi ma irin wani abin duk muna amfani da shi kullum-kullum. In abu ya shigo to a toshe nan, in abu ya shigo a toshe nan. Cikin ikon Allah duk abin da muka tsara za mu yi, babu wani abin da bai yi ba cikin ikon Allah. Muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi. Duk wanda ya taimaka da dukiyansa, da shawara, da duk wani abin da ya zama taimako wajen tafiyar da wani aikace-aikace, muna masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi. Ɗan kwamati godiya ta musamman, wallahi suna da ƙoƙari, suna jajircewa, ana bibiyan duk wata matsala, kuma ana ƙoƙarin nema mata mafita da izinin Allah, kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu fita. Mata malai shikar aminta da mata, godiya ne su mata musamman, saboda wallahi suna yi abin zai baka mamakin ga tallafin da yake fito a gurin mata sosai. Suna yi, ban sani ba ko dan su babu ɗaunar ciyarwa a kansu ne, amma dai suna fitarwa sosai, suna yi. Mu ɗin ma Allah subhanahu wa ta'ala ƙare lota mana bayan mun yi nasu ɗin, sannan kuma mu zo mu iya yin wanda ake kawowa shi ma na tallafawa. Abin da ya shafi marayu, za a ga cewa mun zo rufewa, amma ba mu kira marayu mun ba su komi ba. Yanzu za mu yi abin ne silently, saboda idan muka zo muna in public ɗin haka ana samun matsala. Mukan ididdige mutanen da muke ga za mu iya ba su tallafin da yake hannunmu, to sai wasu wanda ba a ayyana su ba, daga sun ji sauti ko kuma labari ya kai musu, sai zo su masu taro, sai mu gama rabawa waɗanda muka ididdige, sai ga wata al'umma kuma tana jira ita ma a bata, bayan kuma ba mu da shi mun gama ididdige abu. To wannan yasa muka ce ba za mu sanar ba, saboda haka duk wani marayan da muke da list ɗinsa mun san har gidansu, kowane maraya mun san har gidansu, to za mu ɗauki wannan tallafin za mu kai masa. Ina fatar muna ganewa. Sannan har yanzu nan jan hankali ɓangaren mazan nan, a ƙara daurewa, a yi haƙuri. Wallahi mun sani ana cikin hali na rayuwa, na ƙuncin rayuwa, amma marayun nan suna buƙatar tallafi sosai, suna buƙatar tallafi. Idan abin da zai tabbatar maka da wannan shi ne, kai a matsayinka na uba da kake tare da 'ya'yanka, kake ta faɗi tashi, ake kaiwan gaci da gumi, to shi ba shi da wanda zai yi gumin ya kai shi zuwa ga wannan gacin da ake nema. Saboda haka to mu ji cewan sufa, to tsananin ya ci wannan wanda muke fuskanta ɗin, suna buƙatar tallafi sosai, suna buƙatar tallafi. Saboda haka dan Allah ya ci gaba da tallafa musu, kuma kofa a buɗe take. Hidimar marayun nan, abin da muke bayyanawa shi ne iya na wannan gabar, amma hidimar ba ta taƙaita iya wannan ba. A duk lokacin da aka samu wata dama ana kulawa da su. saboda haka kofa bude take asusun su a bude yake daga yanzu har zuwa azumi na gaba idan Allah ya kai mu duk lokacin da mu ci ga zai iya tallafa kofa bude take Allah subhanahu wataala ba da ikon ce makawa lura da lokaci akwai manzanu da yawa amma saboda an naga an kididdige masu bayanan da yawa zamu dakata haka Allah subhanahu wataala ya saka mana dukkan alkhairi assalamu alaikum
to alaran mamalan Aliyu Ahmad Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi abu na gaba zamu gayyato daya daga cikin dattawa da suke zuwa wannan karatu Alhaji Abdullahi Sarki Shanu sai ya zo ya gabatar da jawabi a takaice a madadin masu sauraron karatu wanda tunda aka fara karatun nan kwana 27 yau kullun insha Allah kafin mallam ya zo ya zauna shi ya riga mu ya zo ya zauna dan haka ya haƙa ya kuri duk da ba mu sanar da kai ba zaka zo ka gabatar da jawabi a takaice a madadin duka masu halartar wajen karatu
ba shiri ba komai kasam haka
eh
assalamu alaikum a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'd nayi matukar farin ciki yadda aka pointing ina cikin al'umma cewa an zo in ce wani abu game da masu sauraron wannan karatu don fara wannan tafsir kusan gaskiya da ni ake farawa wanda ni ake tashi cikin yaddan Allah in banda ina jin daya rana ko biyu da nayi tafiya ba na gari to gaskiya wato na fahimci abubuwa da yawa ko kuma na koyi darussa da yawa a wannan tafsiri da aka yi na wannan shekara da fatan Allah ubangiji ya saka wa annan malumai da alkhairi lura da barin abubuwansu da suke yi na yau da gobe na ganin sun karantar da mu addini mun fahimci addini gwargwadon hali so kira da zan yi ga ƴan uwa wanda muka yi sauraron wannan karatu tare da su da fatan wannan abun da muka koya Allah ubangiji ya sa mu yi amfani da shi ya amfane mu ya amfani al'ummar mu kuma
ya amadadin hakimi
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim dan isar da sakon hakimi direct saboda ba lokaci shi ma hakimi yayi wa malaman addu'a na jajircewa da suke wata guda suna karantar da mutane shi gaskiya namijin kokari suke saboda ba kasuwancin su waye duk komai sun aje shi kuma babu wani gidauniya da ake musu na musamman nasu nan kamar yadda na tsanci wata magana da malam Ibrahim yake dazu yake cewa misali yanzu in malami ya dauko shi za a yi ya zo ya karantar da ku da shi da alalamansa kawai niyarsa ya kuke gani babban aiki ne amma ba muna mantawa da irin wannan al'amarin gaskiya saboda mukan ajiye malamin a gefe kawai muna kallo kawai karantarwa ne ake so kuma sun ajiye duk abin da suke yi to yana musu addu'ar alkhairi Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya sa mu aiki da abin da aka karantar da mu kuma Allah ya ba mu ladan wannan azumi da muka yi da kuma Allah ya sa mu a cikin wanda ake yantawa a cikin wannan wata mai alfarma assalamu alaikum
to ranka dade wakilin hakimi Allah ya saka da alkhairi abu na gaba zamu gayyaci shugaban majalisar malamai na wannan kungiya malam Abubakar Yunusa shi ma dan ya gabatar da jawabi a madadin majalisar malamai bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جماعة السلام عليكم أبو نفركو منا غودي والله تبارك وتعالى mai girma da daukaka da ya kaddare hada fiskokin mu a guri wanda yake mafificin guri Allah madaukakin sarki ya saka yakuwa da alheri abu na biyu Allah madaukakin sarki muna roƙonka ladadake da rahama da tausayi da yantawa da ake a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki gaba ɗayan mu da mu da iyaye mu Allah madaukakin sarki yasa mun dace da wannan ladidiki abu na gaba Allah madaukakin sarki yasa kan yawa dukkan malaman mu da suke ta gudanar da wato wa'azuzzuka da fadakarwa kowane malami da lokacinsa kuma kowane malami ya gabatar da abin da ya kamata ya gabatar daidai wato karatunsa da fatan Allah madaukakin sarki ya saka ya musu akwai wani hadisi na Abi Umama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle Allah da kuma mala'ikunsa da halittun sama har da wato tururuwa a cikin dakinta har da kuma kifi dukkanin su waɗannan ka duba fa ka ga wannan hadisin lalle Allah aka ce bayan an ce lalle Allah madaukakin sarki sannan sai aka ce da wato halittun sama innallaha wa mala'ikatuhu kai innallaha wa mala'ikatuhu wa ahlus samawati wal ard hatta namlatu fi hujriha wa hatta al-hutu la yusalluna ala alimil khairi ya wa alimin nas al-khaira alimin nas al-khaira duka ba daya Allah da mala'ikunsa da tururuwa ka duba hoto kaga tururuwa yawan su da tururuwa da kuma kifi a cikin ruwa duka ba dayan su suna addu'a a mutumin da ya sa mutane yana sanar da su me alkhairi akwai wani alkhairin da ya wuce alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu aka ne ko ba aka ba ku ce babu kawai babu dare da aka wa'annan malamai iyayenmu da abokananmu da sauransu Allah madaukakin sarki ya saka ya musu da alheri Allah madaukakin sarki ya saka ya musu da alheri Allah madaukakin sarki ya karba mana dukkan ibadunmu abinda kuma muka kuskure muna fata muna addu'a Allah madaukakin sarki ya yafe mana kurakunan assalamu alaikum
Assalamu alaikum afwan cikin waɗanda suka bada tallafi na musamman din akwai wanda ya kubuce mu sai yanzu litina shine akwai commissioner lafiya yana daga cikin waɗanda suka bada tallafi na musamman wato Dr. Sani Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya musu a mizani assalamu alaikum
Assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi abu na gaba insha Allah zamu ga yace mai girma limamin nan ba Imam Muhammad Rafayaya wanda zai zo shi ma ya gabatar da jawabi a takeice Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبا جماعة السلام عليكم أي حقولي وين نواليكيكي الحمد لله وانا قال قوديا قال الله سبحانه وتعالى wanda suke ikon sa ya kawo mu wannan rana da ake gabatar da wato rufe tafsirin alqur'ani wanda malam ya dauki tsawon kwanakin da yace kusan kwana 27 ake gabatarwa a wannan wuri hakika wannan ni'ima ce da ya kamata mu yi wa Allah godiya duk wanda Allah ta'ala ya raya shi ya nuna masa wannan wata mai albarka abin yayi godiya ne balle kuma ya kara bashi zarafi na zuwa ya saurari wato tafsirin alqur'ani mai tsarki wannan ni'ima ce da mu da wannan abin ya amfana mu kare yo Allah godiya akai kuma musamman su malamai da suka ba da lokacin su wajen haska mana hanya a turbawa da take ta addini domin mu samu rayuwa mai kyau a duniya mu samu rayuwa mai kyau a lahira Allah mu daukacin sai sakanta musu da alkhairi ni bazan tsawaita ba saboda babu wani abin da za a yi jawabi sama da kalmomin alqur'ani da aka ji a wannan wuri amma dai duk da haka zan mana jan hankali cewa shi aiki na alkhairi bayan su shine wahala ba tare shi kar ya baci shine wahala to mun yi ibada na azumi mun yi kokari mun yi ta gabatar da karance-karance na alqur'ani da sadakoki da ayyuka dai da yawa
a musamman irin program da ake gabatarwa a wannan masallacin wanda yake kusan cibiya ce a cikin wannan gari namu wato wanda take bada gudumawa dare da rana wajen yada addini to mu da abin yake amfanan mu lalle ya kamata mu yi kokari mu ga wato bayan Ramadan mu yi kokari mun tsare layukan mu mun tsare zuciyoyin mu daga kwamu a domin wannan aiki na alkhairi da muka keta ta cikin sa muka amfana da shi wato ya wanzu a cikin littafin mu na lada mutum yayi aiki na alkhairi kuma ya tsaya ya ga bai fada cikin wani aikin da zai rushe wannan aiki na alkhairi ba to wannan yafi komai muhimmanci yafi komai shi ya kamata a ce mu mai da hankali a kayan sa annan kuma ayyuka da muka yi a cikin Ramadan din nan kada Ramadan ya wuce mu ga kamar kuma shikenan ai an gama aiki na alkhairi kuma sai wannan Ramadan din to da ni da kai babu wanda yake da yakinin Allah zai sanuna masa wannan wata to da haka wannan gajiya da muka samu na cin albarkacin wannan wata mai kokari yan kwanakin da suka rage wato daga nan zuwa watan Sha'aban mai zuwa mai tayin ayyuka na alkhairi ko babu komai Allah in ya taimake mu za mu tare abinda muka yi cikin watan Ramadan din wato ba zai kuma lalace ba Allah ya sakanta wannan maluma namu da alkhairi kuma committee da suke ta kokarin gabatar da ayyuka na alkhairi musamman abinda shafi harkar marayu da karantarwa mata wayannan abubuwa ne wanda suke masu kyau wanda suke raya wato al'umma lalle wannan akwai bukatar karfafawa a kayan sa kullum mun zo irin wannan lokacin nakan yi kokarin kira mutane su kokarin saka hannun su na jari a cikin irin wannan aiki na alkhairi Allah ya taimake mu Allah madaukakin sa saka malaman mu da alkhairi wassalamu alaikum
to malam mun gode Allah ya saka da alkhairi mai girma a babban limamin nan ba Imam Muhammad Bafaya kuma lokacin da malam yake jawabi akwai manyan baki da suke ta shigowa kowa da gwargwadon matsayin sa muna masa barka da zuwa abu na kusa da na ƙarshe shine zamu ga yato shugaban wannan kungiya a malam Lawan Adamu wanda zai gabatar da jawabi daga shi kuma insha Allah zamu mai da yamma magana a shi malam wanda zai kammala mana insha Allah
أعوذ بالله السميع العليم صلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kawo mu wannan rana ta yau ta 28 ga watan Ramadan kuma muna roƙon Allah karba mana ayyukan da aka yi duka gaba daya dan an yi ayyuka kuma musamman a gefen kwamitin wakafi da ciyarwa din nan su muna jinjina musu mu kanmu da muke tare da su ana duk abin da yake akwai za su zo su gaya mana abin da ya kole musu kai za mu musu shawara sannan kuma duk inda aka bada wani kuɗi aka ce mutum zai bada kuɗi ya ce shi abin da yake so a mar a wannan gu ciyarwa to abin da za a mar da kuɗinsa kenan akwai wanda kuma zai kawo kuɗinsa ya ce a marayu za a yi wa hidima kowa yanda ya bayar haka ake iya kokari ake yi mar yanda yake so a yi mar saboda haka da wayanda suka bada kuɗi da wayanda suke aiki Allah ya sakanta musu da alkhairi wayanda kuma muke zuwa muke zauna muke jin tafsiri wa'azin wannan tafsirin ina jan hankalinmu da ni da ku duk abin da aka karantar mu dinnan ya zama da dai in ba mu shi gaba ɗaya ba ma mu ci ƙarfinsa mu yi kokari mu gyara halinmu da kyau akwai wani abu da ni na hanga hangena ne domin garin nan namu gari ne na alkur'ani Allah ya mar wannan baiwar saboda haka a sanadin wannan alkur'anin da Allah ya mana baiwa kuma Allah ya tsare mu idan muka gane za mu ga waɗansu guguwar masifun za mu ji kusa amma ko kusan mu ba sa zuwa saboda haka ina kiran mu abinda aka karantar mun nan mu tsaya mu yi kokari mu haɓaka shi sosai kuma mu tsare hakkin Allah a kanmu kuma Allah ba zai gaji da tsare mu ba duk wayannan abin hede muna jin su a gefe muna fata Allah ta'ala ya karbi ayyukan nan da aka yi gaba daya kuma gaskiya mu garin nan muna da malamai sosai wallahi kuma suna iya kokarin su kamar wanda mai bagada ya ce ba sun bar harkokin su kuma ba komai ake musu ba har ga Allah ba abin da ake musu yawa dan haka ya kamata mu musu biyayya tunda suna jan mu akan turba wanda take ita kadai ta hanyar da za mu bi hanyar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ja wallahi duk da suke bin biyar da mu saboda haka mu musu biyayya domin sai mu je mu tsira tare da su tare idan mun je mun kauce mun yi wani abin da ranmu yake so to su fa sun fita sun sauke nasu yanzu mu ne a ciki mun zo ka bata lokacinka ka zo ka zauna ka ji tafsiri ka girgiza kai ka ce eh haka ne ka tashi ka tafi kai wani aiki daban to fa Allah yana ganin ka yawa dan haka gyara yana biyowa bayan karantarwa wannan shine kiran da nake wa kaina da kuma ƴan uwana fatan mu wannan azumi da muka Allah karba mana daren nan da muke ta fata mu samu mu shige shi Allah sa mu shiga in yana gaba kuma Allah shigar mu muna roƙon Allah ta'ala duk waɗanda suka riga mu waɗanda an yi azin bare da su bana ba wai akan ba sa so bane haka abun yafi ƙarfin su suka tafi suka kwanta to kar mu manta mu ma wallahi kamar haka ne la'alla ko ma ni zan fara zuwa in makwanci wani saboda haka ko kuma wani anan saboda haka mu kiyaye mu gyara in muka kiyaye muka gyara can din shi ne mafi alheri nan kan dama abu ne na neman lahira ita duniya da fatan Allah ta'ala ya karba mana su malaman nan Allah saka musu da alheri kuma muna roƙon su kar su gaji ya zamana idan muka je kamar yadda suka wuce suka ga mana muka bi sannan kuma su jagorance mu mu je mu shiga tawagar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam din duk kokarin anan ake sai ai she su shigar da mu sai mu shiga kawai mu tafi tare Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ya karba mana ibadun mu kuma Allah ya ba mu abin da zamu yi zuwa sallah a samu ai sallah lafiya kalau Allah ya saka da alheri assalamu alaikum
wa alaikum assalam shugaba Allah ya saka da alheri idan Allah ya sa an ga wata an saka lokacin sallar idi karfe 8:30 dare insha Allah mallan sai gare ku
to alhamdulillah salatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwa kamar yadda aka buƙaci na rife da bayanai duk da cewa akwai manya-manyan baki da malamanmu da suka zo to amma saboda ganin lokaci ya ɗan ƙure muna ba da haƙuri ga duk wanda kowa ya cancanta a ce a kira shi ya yi bayani to amma yanayin lokaci shi ya sa hakan ba ta samu ba daga cikin manyan malamanmu akwai al'imam Nuhu Abdulmumin wanda da ya kamata ya zo ya ce wani abu na san in ya zauna minti ɗaya za mu ƙaru to matsalan idan malamin Nuhu ya karɓi lasifika ya fara magana sai magariba yawwa malami ne gaskiya ya daɗe yana koyarwa ya karantar da ni a primary school ma kun ga ai abin an daɗe sosai yawwa to don haka magana ba ta masa wahala akwai Dr. Tijjani Lawal wanda PhD ne shi ma idan magana zai yi to za a daɗe ana yi kuma muna jin karatuttukansu kuma suna da falala mai girma a kanmu babu abin da za mu iya cewa sai dai wallahi mu ta musu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alheri wannan karatu ma da muke kamar su ne suke yi mun gane ko su suka ɗaura mu akan hanya don mu zo mu yi karatun dama kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa muka zo muke yi din to Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alheri akwai masu unguwanni da suka iso su ma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki musu albarka Allah ya saka musu da alheri wannan karatu da muke yi na azumi akwai waɗanda musamman suka taimaka don wannan karatu na farko akwai wata mata da ta saya mana waya domin ɗaukan karatuttuka da ake yi da wannan ɗin da kuma sauran karatuttuka a wajen ta naira 196 ko sawa gal ta saya ma ita da ita muke ta amfani wanda za mu gabana an yaɗa karatuttukan nan ya yaɗu sosai da kuma wasu mutane guda uku ne ko huɗu da suka saya mana wannan fitila ta haske ɗin wanda yana taimakawa a samu haske mai kyau karatun a ɗauke shi buto fes-fes sannan akwai 'yan midiya tun daga kan shugaban midiya ɗin Malam Hafiz Ibrahim da masu mara masa baya sun taimaka da kuma 'yan midiyan ma da ba na nan wato ba official na masallaci ba idan ka shiga WhatsApp status za ka yi ta gani karatun Malam Tijjani karatun wane ana ta daurawa kullum ka dinga gani kowa ya yi kokari Allah ya saka da alkhairi in ka shiga WhatsApp da Facebook haka zaka gani ana ta sharing waɗannan duka sun yi kokari sosai Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi a daga cikin waɗanda ba za mu manta da su ba waɗanda sun karfafa mu a gurin wannan tafsiri akwai masu yawan halartan wajen wanda kowace suna halarta daga ciki akwai babban dan siyasa wato Ɗaruwa Tandamba wanda shine coordinator na Sanata Shehu Buba a wannan bawan Allah muna roƙo Allah ya yawaita mana irin su a cikin ɗan siyasar mu irin su muke nema yana kokari gaskiya duk wani aikin alkhairi da shi ake yi ba a barin sa a baya idan muka samu ɗan siyasa irin su to alhamdulillah akwai daga cikin ɗan gwagwarmaya din akwai Muhammad Nuhu shi ma ɗan gwagwarmaya ne wanda yanzu ya ɗan kama hanyar siyasa akwai Aluta ai da to ɗan gwagwarmaya Aluta akwai babanmu Sarkin Shanu wanda shi ma shugaba ne yana jagorantar Fulani na wannan area wanda ba dan ba dan ba sai mu ce dan ban ba garin kare kare bane ma wakilin na Fulani ko kuma na bare bare ne a daga ciki akwai daga cikin manyan manyan mu hakimin Gurbana Murabus Alhaji Abubakar ai Alhaji Maidala Abubakar kullum da shi ake wannan karatu kuma in yazo ma baya so ma a sanya su yanzu ma yana nan a masallaci da shi ake komai wannan karfafawa ne muna karatu a matsayin mu na ƴaƴan su mu mugan su suna sauraro mukan ji daki sosai hakan kuma yakan sa mu ƙara shiri sannan kuma mukan yi iya kokari bakin mu ya faɗa abin da ya dace ba ma son a yi kato bara amma in duk aka ce samari ne to za a dan yi kato bara wani lokaci amma da ke suna nan to ganin su din yakan dan samu yakan dan taka mana burki a shi ma Allah ya saka da alkhairi akwai director civil service Malam Isiya shi ma kullum da shi ake kafin a fara karatu yana nan kuma har a tashi magatakardan Jalaw hakimin Jalaw Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi da ma waɗanda ban faɗi sunayen su ba ɗan agaji da Alaramma da sauransu duka waɗannan Allah madaukakin sarki ya musu albarka Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi a insha Allah da wannan muka ce mun zo ƙarshen wannan tafsiri na wannan shekara mai albarka muna roƙo Allah madaukakin sarki duk albarkoki da ke cikin wannan shekara Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana sharrin da ke cikin ta Allah madaukakin sarki ya kautar mana shi wannan gari namu na Damban Allah ya masa albarka Allah ya ƙara masa ɗaukaka sarkin mu mai martaba Allah madaukakin sarki ya ƙara kare shi yayi tafiya yana shirin dawowa Allah ya dawo da shi gida lafiya da shi da wazirin sa da mai girma ciyaman na Damban duka suna kokarin dawowa domin su yi sallah a gida muna musu addu'a Allah madaukakin sarki ya dawo da su gida lafiya Allah ya kama hannunsu ya sa su mana jagoranci mai kyau samarun mu Allah madaukakin sarki ya karfafa su muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kawo mana kyakkyawan tsaro a wannan yanki namu da wannan state na Bauchi da ma Najeriya gaba daya ƴan uwan mu da suke fama a jihohin Sokoto Zamfara da Katsina da Niger da garin Maiduguri jihar Borno da sauransu da ake ta fama da rashin tsaro Allah ya kawo musu tsaro muna roƙo Allah ya jakile mana wannan barazana Allah madaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen ta Allah ya kawo mana zaman lafiya mai daurewa Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai America da take fama ta addabi musulmai Allah madaukakin sarki ya rusa ta Allah madaukakin sarki ya karya ta Allah madaukakin sarki ya baiwa musulmai nasara akan ta da ita da ƴan uwanta da abokanta duka Allah madaukakin sarki ya rubuta su Allah ya bamu ikon farkawa Allah ya bamu ikon farkawa da gano matsalolin mu da magance su subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi